الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين Yau muna ɗaya bauta Ramadan 1434 hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da
10/7/2017.
Muna gabatar da godiyar mu ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya bamu rai da lafiya ya kawo mu wannan lokaci cikin addinin Musulunci. Bayan sa ina zan gabatar da maraba dalalai ga malam Dr. Sani Umar Farijiyar Lemo, wanda zai gabatar mana da karatu na tafsiri a wannan masallaci namu na balaga na Juma'a na balaga Bauchi daga yau har zuwa ran 27 ga watan Ramadan insha Allah. Ina gabatar da murnanmu da godiyarmu gare shi. Da na tabbata ba nuna kaɗai ba, ko ina ana buƙatar da ce malam ya gabatar da har a cikin kanmu, amma dai Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu muka jimka samu malam kuma ya amsa mana kuma ga shi ne tare da kuka baki da Allah ya saka da kai. Bayan sa ina son mu kira ga masu azumi ‘yan uwa musulmai. Sani azumi nan ba wai azumi ne kawai na kame baki wani ke da sha da farki da rana, a dukkan gadobi ne ake bukatar a kame su bari saba ma Allah da kuma yin da'a ma Allah da baki da cikin wannan wata mai alfarma, domin wannan wata wata ne wanda yake watan Alkur'ani. Don haka ake so a karantar da mu, a fassara mana, mu gane addininmu, mu gane ginin Ubangijinmu, don mu bauta masa shekarar. Sannan masu azumi dai a rika kiyayewa, kamar a yanzu wajen a tsawon ajiye su hudu a ƙallansa, wato an matsa ƙwarai ya kai biyar saura kwata, amma an zai samu irin hudu da bai zama an ajiye ko hudu saura ko ishirin an ajiye kamar ɗai mu a nan da wuce. Haka kuma wajen da baki, musamman idan ana hadari ladanai sukan kira sallah wani lokaci 6:30 wanda lokaci bai shiga ba a dai nan Bauchi, don haka muna kira da dalilai su rinka lura da lokuta. A yanzu mafi yawa 7:17 muke kiran sallah a nan, shiga sallah ko saura 5 ko saura 10, don haka za mu kira sallar isha 8:00, mu zo mu shiga 8:10 zuwa tarawih. Don haka muna gaya mu ne kuma musulmai, don Allah ya kokari a rinka kiyaye su waɗannan abubuwa, Allah su taimake mu. Sannan sai kira da masu hali su shiga da su taimakawa, kamar yadda kuka sani muna da kwamitoci guda biyu, akwai na kula da marayu, akwai na kula da sami musulunta. Ko waɗannan suna aiki kwarai da gaske gwargwadon hali, na haka mukan samu taimako a nuna shafi sutura, yakan shafi abinci, mu taimaka musu kamar bara su da marayu. An samu gidaje 350 wanda gidaje ne masu gidajen surarsu sai marayu. Muka samu kuma marayu a ciki 1,500 wanda aka yi rijistar su aka taimaka musu gwargwadon mali. Na kuma na fatan za a ci gaba da irin wannan taimakawa kamar yadda aka saba, saboda ladan da ke cikin wannan al'amari. Bayan sa kuma muna godiya wa ita gwamnatin jiha ta ɗauki nauyin wasu abubuwa da yawa, musamman ciyarwa munan masallacin kowane shekara takan aiko da taimako lokaci ga masu shan ruwa. A yanzu ma ta haifar da 500,000 wanda za a tallafa na kwana 10 kafin nan mu gani ko za a samu kari. Allah ya sa a samu. Muna ba ta ita ma wannan kwamiti za ta ci gaba da aiki, kuma man da suke zuwa su ba su haɗin kai, don akwai tsarin da ake yi na rarraba wannan abin shan ruwa. Allah shi taimake su. Sai a ƙarshe ina kira gare mu to a kan manta da addu'o'i ga 'yan uwanmu da kuma halin da ƙasar da take ciki da jihohinmu da rugaruwa mu da ta cimma da jalan mu. Allah ya haɗa mana alkhairori kuma ya kare mana da sharori wannan kasan yau da mutane. الله تبارك وتعالى لا بأس ولا بأس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله تعالى من جرما من قوة من قومي قوديا ديباموس دامر ساكي حدواء ونن غري نبوشي أو نجاها تبوشي أو نمسلاتي من البركة مسلاتي نغلقا a wannan wata mai alfarma watan Ramadan, domin ci gaba da karatun da muka fara a shekarar da ta gabata a irin wannan lokaci, muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya bamu wannan dama, kuma muna fatan Allah ta'ala ya bamu gamdakatar da dacewa a cikin abin da zamu faɗa. Allah ya bamu ilimi mai amfani, ya kuma ba mu damar aiki da abin da muke karanta. Alkhairan da suke cikin wannan wata Allah ta'ala ya datar da musu, Allah ta'ala ya ba mu tsayawa mu ga mun yi ayyukan da za su amfane mu a rayuwar mu ta duniya da lahira a wannan wata mai albarka. Kamar yadda aka sani, yau Laraba daya ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma ya zo daidai da 10 ga watan 7 miladiya ta 2013. Wannan wata mai albarka ya zo wani al'umma ta musulmi a wannan shekara da abubuwa da dama da suke faruwa a wasu kasashe da wasu jihohi na kasarmu, waɗanda suke ba masu daɗin gani ba, ba masu daɗin ji ba. Mun san abin da yake faruwa a ƙasar Siriya, mun san abin da yake faruwa a Masar, da abin da yake faruwa a wasu jihohi na ƙasar nan, musamman Yobe da Maiduguri, jihar Borno. Muna fatan Allah ta'ala ya laddafa mana, Allah ta'ala ya laddafa mana, Allah ta'ala ya bamu mafita mai kyau, ya tsare jinannakin musulmi a duk inda suke, ya tsare dukiyoyinsu da mutuncinsu. Da yawa mutane suna tambaya dangane da abin da yake faruwa a kasar Masar tun daga 30 na wannan ga wannan wata har zuwa yau. Mutane da yawa suna tambaya, duk da cewa ga waɗanda suka san tarihin al'ummar musulmi da kuma irin tataburza da ake ta yi da su da shi kansa musuluncin, na san abubuwa ne waɗanda ba za su zama musu baki ba, wato ba su ga cewa wani abu ne bako ba. Al'ummar musulmi ta daɗe tana shiga cikin halallaki irin waɗannan, tana ga ƙulle-ƙulle da makirci daban-daban, illa iyaka kawai kasancewar ƙasar Egypt ƙasa ce wacce take tana da nauyi ƙwarai da gaske a siyasar ƙasashen musulmi a yau. Duk abin da ya shiga Egypt na alkhairi, to za ka ga nan da nan yayi naso ya shiga sauran ƙasashen musulmi da gaggawa. To haka nan abin da zai shige ta na sharri, shi ma dan da nan zai yi tasiri a ƙasashen Larabawa da sauran ƙasashen musulmi, saboda ƙasa ce wacce take da tsohon tarihi, kasa ce wadda ita take da abubuwa da dama na jagoranci musamman ga al'ummar musulmi ta fuskar ilimi da ta fuskar siyasa. Don haka abinda duk zai taba Masar to kakkaji da wai abu ne da zai taba sauran kasashen Larabawa cikin gaggawa. Idan Masar ta tsaya da kafafuwanta, ta samu nutsuwa, ta samu karfin tattalin arziki da karfi na soja da karfi na siyasa, zaka ga wannan yayi tasiri a cikin lamurran kasashen Larabawa da na musulmi gaba daya. Haka nan idan ta samu girgiza a cikin waɗannan bangarori, to wannan zai yi mummunan tasiri a kasashe da dama. Shekara guda da wani abu da yi wa gwamnatin Mubarak Bore, gwamnatin da ta dade tana gurzar al'ummata, gwamnatin da ta dade tana zalunci da danniya, gwamnatin da ta dade tana daure masu karatu, masu wa'azi, tana gana ma wasu azaba, tana batar da wasu, tana sama wasu takunkumi. Sama da shekara 30, idan ka ga dama ma ka ce shekara 60, tunda shi kansa Mubarak gadar tafiyar gwamnatin yayi, ba wai shi ne asasin gwamnatin ba, shi ma gadar sai yayi. To da Allah ta'ala ya so ya tafiyar da gwamnatinsa a cikin dan kankanin lokaci, bayan shekara 30 ana tago murzu da shi, a cikin dan kankanin lokaci mutanen kasa suka yi masa bore, suka ce ba ma yi ba ma so, dole ya sauka. Zuwan shugaba Muhammad Morsi kan kujerar sarauta karkashin tafiyar kungiyar al-Ikhwanul Muslimun abu ne ga wanda duk ya san yadda kasar take, ya san zai juma bai yi tasiri ba, saboda abinda Bahaushe yake cewa an kashe miciji ne ba a sara kansa ba, saboda dukkanin rukunai, dukkan wani jigo, wani rukuni da gwamnati take kafuwa a kansa aiki ne wanda Mubarak ne ya yi shi, ko mu ce aiki ne na shekara 60 waɗannan 'yan mulkin kama kariyar su suka kafa shi. Saboda haka an kawar da rufin ne kawai, aka canza rufi, amma rufin da aka canza aka ɗora shi akan tsofaffin dukoki, to ka san zai wahala wannan abu ya yiwu. Soja ba nashi ba ne, sojojin nan abokan Mubarak ne, shi ma daga gidan sojan ya fito, dan Air Force ne, sojan sama ne, haka da gidan sojoji ya fito, daga abokansa sai yaransa, saboda haka duk sojoji nashi ne waɗanda shi ya ɗauke su aiki, ko tare suka taso, tare suka yi dukkan abin da suka yi a baya. 'Yan sanda sama da shekara 30 shi yake ɗaukar 'yan sanda aiki, kuma ya san irin waɗanda zai ɗauka, saboda haka suna jin cewa su shi suke wa aiki, shi ya ɗauke su, shi ya yi su, don haka ɗan sanda nashi ne. Alƙalai shi ya kafa su, alƙalan ƙasar duk irinsa irinsa ne, ba zai ɗauko wani irinsu Mursi ɗin bai sa a kan harkar alƙalanci, ya san cewa zai amfani da su wajen siyasa, wajen zaɓen garaba gaddama da ake yi a lokacinsa, ya san zai amfani da su a nan, zai amfani da su wajen ɗaure abokan hamayyarsa da abokan adawarsa, saboda haka alƙalansa su ne alƙalan. Sannan kafofin watsa labarai gaba ɗaya nashi ne. To ka gaya min yadda wata gwamnati za ta zo tare da wannan tarkace, kuma ta iya motsi, ta iya yin wani abu. Saboda haka wanne kawar da Mursi wata natija ce hatmiya, to wani sakamako ne wanda ba makawa sai ya faru sai ya faru ikhwan sun jima suna harkar siyasa kusan ma harkar siyasa ita tafi suka fi bata karfi saboda komai yana daga cikin abinda mu masu da'awa ta salafiya muke zargin su da shi shine suna ba wa siyasa muhimmanci sama da komai akan siyasa za su iya hakuri da wasu abubuwa inda har siyasa za ta hada wanda mu mun sani cewa addini yana gaba dukkan wani addinin da duk siyasar da ba addini ne zai jagorance ta ba to barin ta yafi ta alheri to suna da wannan sassauci akan sha'anin siyasa a baya sun sha wahalhalu wanda har dabda faduwar Mubarak wasu suna gidan yari kai har bayan faduwarsa wasu suna gidan yari daga nan suka fito saboda haka sun dade cikin harkar siyasa saboda shekara 50 abinda suke yi kenan haka sun tunanin su yadda su samu suna ganin idan suka samu sama to za su gyara kasa sabanin mu abinda muke cewa da'awar salafiyun abinda take cewa ka gyara kasa in ka fara gyara da kasa shine zai tasiri a sama amma in ka cire saman kasan a bace to dama wanda yake saman daga kasan yayi sama ba daga sama ya fado ba saboda haka wanda ya fi shi ne zai hau in ga jama'atul islamiyya yadda suka kashe Anwar Sadat suna ga kamar sun yi wata nasara suna kashe shi Mubarak ya hau sai da suka dawo suna cewa da sun sani ba su kashe Mubarak da ba sun kashe ba su kashe Anwar Sadat ba saboda ba wani amfani dan ka kawar da wancan akwai wani wanda ya dade an yi masa training ya dade shi ma jiran kujera yake ya gwada abinda aka koya masa ya yi shi a aikace saboda haka mu muna cewa a fara gyara daga alkaida ta hanyar at-tarbiya kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake faɗa at-tarbiya wa at-tasfiya aiwa mutane tarbiya a karan kansu su dafa daular musulunci a zuciyarsu da ayyukansu da gabobinsu da gidajensu da kasuwarsu duk a cikin ayyukansu a rika ganin musulunci a aikace to in suka yi haka ko an su daular musulunci sai ta kafa kasarsu shi kansa shugaban ikhwan din ya faɗi wannan Hassan al-Banna yake cewa aqimu dawlatal islam fi ardi fi nufusikum taqum ala ardikum ku kafa daular musulunci a zukatanku za ku ga ta kafa a ƙasar ku mun ce wannan ita ce tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai da yayi tarbiyyar sahabbansa kafin a samu ad-daula da tarbiyya ta biyo bayan daular ne shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake cewa hanyar su gajeriya ce amma ba ta billiya gajeriya ce don bukatar kawai a kawar da nakan kujira a ture shi a hau amma kuma da ƙarshe za a samu matsala ce hanyar mu mai tsawo ce amma kuma ita ce za ta kai ga gaci to hawansa mutane da yawa sun ji dadi saboda ba ko ba komai ba yana son musulunci yana da awar musulunci kuma yana so ya ga koyaya an dawo da wani abu na shari'a koyaya ne daban da wahala shari'a ta dawo 100% kai ko 50% ba ta dawo ba ko rabi ba za a samu ba to amma a samu irin 10-15 da shi na shari'a din a hana fitsara karara a hana shan giya karara a bar matan da suke son hijabi a makarantu su sha hijabi waɗanda suke kafofin watsa labarai suna aiki suke so su fito da hijabi kun san lokacin Mubarak an hana ba a yadda mace ta yi labarai da hijabi a kanta ba a bar su dawo su ci gaba irin dai waɗannan abubuwa a bar malamai su yi karantarwa masu hudu ba su yi faɗi gaskiya duk wanda yana daga cikin abinda su gwamnatin Mursi din suka dawo suka tabbatar da shi wanda an san cewa akwai wanda da yawa za su yaƙi wannan abin daga ciki da waje akwai Gauran Mubarak kamar da muka ce su ne ma turakan gwamnatin nashi Gauran Mubarak suna nan irin su Amr Musa irin su Ahmad Shafiq akwai waɗanda turawan yamma musamman America suka turo su suna wakiltar saboda sun dade suna musu aiki irin su Muhammadul Baradi wanda ƴan jarida mu suke ta Baradai Muhammadu al-Baradi'i shi ma yana nan akwai ƴan masu ra'ayin gurguzu wanda su daman addini ma ba ruwan su da shi su dai kawai aka canji a kawar da gwamnatin Mubarak a kawo canji su wannan shine kawai ra'ayin su ita ce kawai aqidar su akan ta za su rayu akan ta za su mutu irin su Hamdin Sabahi saboda haka da shi wani Hamdin Sabahi da ya fito sai Iran ta taimake shi da kudi saboda su ma suna son su ga sun shigo cikin kasar dan sun san cewa in suka kama cibiyar Masar to shi an ci zai yadu a ko ina a duniya cikin gaggawa abinda suka rasa kenan saboda haka sai suka dauki Hamdin Sabahi aka suka rika bashi kudi da zai campaign tunda shi dan jarida ne asalin sa yasari ne ba shi da kudi amma dai yana da ra'ayin juyin juyi hali saboda haka sai aka saka gato sai amfani da shi koda ba shi abani to dama waɗannan baya da za a yi su bar Mursi ɗan uwanmu ahlus sunna as-salafiyuna sun taimaka da farko wajen zaben sa tunda su Abu Ishaq al-Huwaini so Muhammad Hussein Yaqub so Muhammad Hassan Muhammad Abdul Maqsud manyan malamai waɗanda su ne rumuz na da'awar salafiyya sun fito sun sanarwa mabiyansu cewa duk a je a zabe shi saboda da a ce Ahmad Shafiq ya ci gara irin Mursi 1000 ci ba za a taba hadawa ba a taba hadawa wanda zai ce ba ruwana da Allah ba ruwana da littafin Allah ba ruwana da sunnar manzon Allah ba ruwana da hijabi ba ruwana da ba za a taba hada shi da wanda yace dai yana da ruwa da waɗannan ba za a hada shi ba koda ko yana da wasu kurakurai da ba a yadda da su ba to amma dai da baki kirin gara baki saboda haka suka ce a zabi Mursi aka zabe shi ya samu yayi wasu kurakurai waɗanda dole ne a matsayin sa na mutun zai yi su sannan kuma wani wanda kungiyar sa ce ta sa shi ya fito zabe dole zai yi abin nan sun kokarin kawar da su ƴan salafiyun aka kiwa to raba alkakin da su wannan ta sa da aka ce za a yi bore a fitar da shi suka goyi baya duk da ba ma goyen bayan wannan abin da suka yi domin da su goyawa da su zama sun hada hannu da su Muhammadu al-Baradi'i su Amru Musa gara su hada hannu da Mursi ko da ko Mursi ya ce ba yi da su domin waɗancan ba za su yi da su ba to abin da ya faru aka kawar da shi wanda a yanzu kun san yadda kasar take a hargitse a yamutse mutanen da suke goyen bayan sa sun ninninka waɗanda suke goyen bayan ya tafi don waɗancan sun haɗu sun dunkule sun zama abu ɗaya duk da sabanin da yake tsakanin su suka iya fito da wannan mutanen a ɗaiɗaikun su ba za su iya ba shi yasa suka haɗa hannu don su yi wannan aka kashe maƙudan kuɗi ƙasashen Larabawa waɗanda suke goyen bayan sa waɗanda suke goyen bayan a kawar da shi su kuma abinda zai sa su haka ya kamata mu fahimci wannan nukta ɗin ba maganar aƙida ba ce ko dan shi ɗan islama ne su ba sa yin islama suna a'a magana ce ta tunanin kujerarsu su ma tunda kasashen Larabawa akwai ƴan ikhwan suna da ƙarfi saboda kungiya ce da ta yi ƙarfi cikin ƙanƙanin lokaci saboda ta kafu lokacin duniyar musulunci tana rababbaka da ra'ayin gurguzu a daidai lokacin kungiyar ikhwan ta fito 1928 saboda haka ta samu karbuwa a cikin matasa da ma'aikata a kasashen Larabawa nan kakaf cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka ta yi ƙarfi a cikin ƙasashen Larabawa a Kuwait a Jordan a Saudiya ina ne a Syria to kuma waɗannan garuruwa galibin su sarauta ce ba zabe aka yi ba jama'a ne suka ce mun zabe ka zama shugaba ba ga da yayi da babansa shi ma daga babansa su kuma duk inda ikhwan suke suna harin kujera ne kamar yadda na gaya muku duk inda dan ikhwan yake to tunanin sa yadda za a samu kujera wa samu kujera ta shugaban kasa ko ta gwamna ko ta ciyaman to su kuma waɗannan suna ganin cewa yanzu idan Masar ikhwan suka zama suke da gwamnati, to duk wata ikhwan, duk wata kungiyar ikhwan a wasu kasashe Larabawa su kara karfi, wannan zai sa motsin su da matsawar su zuwa ga kujerun su za ta kara sauri, za ta kara gaggawa. To saboda haka gara su ba su taimaka a rusa gwamnatin dan kujerar su ta zauna lafiya. Wanda yasa kasar Imarat ita ce kasar da tafi kowace kasa kashe kuɗi wajen ta ga an ruguza gwamnatin Mursi saboda ikhwan da suke kasar ta, musamman ma a cikin Imarat din, yankin ko masarautar Dubai, wanda kun san nan ne ɗan jari hujja su kai kaka gida. Saboda haka sun kashe kuɗaɗe mai yawa. Kasar Saudiya su ma suna tsoron ikhwan ɗin da suke ciki, domin ana tunanin a zo su suka tana a zo a yi demokuraɗiyya, tunda su ikhwan sun yi imani da demokuraɗiyya, a zo a yi demokuraɗiyya, a zo a yi zubeban ƙwaryata, a zo a kasa a ƙatsare a raka. To saboda haka su ma suna tsorace da su, shi yasa ana cewa an kawar da Mursi suka yi ta bada kuɗi, suka yi ta murna. Ba suna murna ba ne kan cewa Mursi ya zo da maganar musulunci, a'a suna murna ne cewa kujerun sun samu sun kubuta. Ya kamata a fahimci wannan. Iran suna murna saboda su ma duk da cewa ga Mursi ya kyautata alaka da su, abinda ba a samu ba a zamanin Mubarak, an dawo da harkar jakadanci. To amma suna tunanin cewa Mursi din nan duk yadda aka kai aka komo dai sunan shi Ahlus Sunna, ma'ana ba Shi'a bane. Sannan kuma ga ƴan Salafiyuna su ma suna da ƙarfi, dan da aka yi zaben duk da ba Syria ba, ba su samu haɗin kai a tsakanin su ba na biyu suka yi. To sun tabbata idan wannan ne to ba su samu abin da suke so ba. Don haka su ma gara a barar da shi. Shi yasa suka taimaka ta hanyar Hamdin Sabbahi. To amma abinda muka yi imani da shi ne cewa wannan ba zai sare mana gwiwa ba, ba zai sa mu ji cewa ko an gama da musulunci ba, a'a mun san cewa Allah na Allah ta'ala ya alkawarin musulunci sai yayi rinjaye, ko ana ha maza ha mata, huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Ubangiji ya aiko da manzansa da shari'a da addini na gaskiya don ya dora shi akan addinai gaba daya, akan kowane irin tsari, koda kuwa waɗanda suke kafirai ba sa so. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wannan addini sai ya kai duk inda hasken rana ya kai ko duhun dare ya kai, to babu inda ba zai shiga ba, bi izzi azizin aw bi dhulli zalil, ko mutun yasu ko mutun yaki, addinin zai shiga zai mamaye ko ina da ina. Saboda haka mun yi imani da wannan albishir da Allah ya mana da manzansa, saboda haka ba za mu sare ba, ba za mu fitar da rai ba. Mun san akwai wani lokaci na tamhis da ake samu, wani lokaci na atace a rere a fitar da bargurbi don waɗanda suka yi imani su ƙara bayyana. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya tabbatar mana da shari'ar sa a doron ƙasa, Allah ta'ala ya kare mu, ya kare addinin mu, ya kare mutuncin mu. Za mu tashi akan aya ta 84 a cikin suratul Nahl kamar yadda kuka sani. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
نعم كما عندك سني سورة النحل sura ce makkiya illa iyaka wasu ayoyi daga cikin ta sune yake cewa madaniya kamar ayoyin karshen wannan sura fa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wadannan zuwa karshen sura sune yake cewa sun sauka a madina amma ayoyin ta ayoyi ne wadanda suke makkiya kuma tana magana akan ni'imomin da Allah ta'ala ya wa dan adam ni'imomi masu yawa waɗanda ba zai iya lissafa su ba ba zai iya kirga su ba sannan waɗannan ni'imomi duka hujjoji ne da dalilai waɗanda suke tabbatar da rububiyar Allah ta'ala da uluhiyarsa da ɗayan takarsa cewa shi kadai ne Allah kuma shi kadai cancanta abota masa kamar yadda waɗannan hujjoji ko waɗannan ni'imomi suka kunshi hujjojin da suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne cewa manzo ne daga Allah alqur'ani gaskiya ne wahayi ne daga Allah Allah ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dan ya zama cikamakin annabawa kamar yadda surar take raddi da martani ga waɗanda suke kokarin su karyata dayan takar Allah ta'ala da tauhidin sa ko su karyata gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ko su karyata yiwar tashin alkiyama cewa alkiyama ba za ta tashi ba surar duk ta kunshi raddi ga waɗannan kuma daga haka ne zaka fahimci cewa sura ce wacce take tattauna irin matsaloli waɗanda sura makkiya take tattaunawa ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida kuma tana ranar da zamu tayarwa da kowace al'umma mai yin shaida a cikin su thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru sannan ba za a bada izini na magana ga waɗanda suka kafirta ba wala hum yusta'tabun kuma ba za a yafe musu ba wa idza ra alladhina zalamu al'azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun kuma idan waɗanda suka yi zalunci suka ga azaba baro baro to a wannan lokaci ba za a sassauta musu ba kuma ba za a jinkirta musu ba wa idza ra alladhina ashraku shuraka'ahum kuma idan waɗanda suka yi shirka suka ga ababan shirkarsu qalu sai su ce rabbana haula'i shuraka'una ya ubangiji mu waɗannan su ne ababan shirkanmu alladhina kunna nad'u min dunika waɗanda muka kasance muna kira muna bautar su ba kai ba fa alqau ilaihimul qaul nan da nan sai suka jefa musu magana wato sai ababan shirkar tasu suka jefa musu magana innakum lakazibun suka ce lalle ku makaryata ne wa alqau ila Allah yawma idhin salam su kuma a wannan yini suka mika wuya ga Allah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira suna kaga ya bace musu waɗannan ayoyi bayan Allah ta'ala ya yi maganar ni'imominsa masu yawa wanda ya yi wa ɗan adam ba tare da bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba tare da bambance tsakanin wanda yake mai biyayya da wanda ba shi da biyayya ba ni'imomi ne na gaba ɗaya na kowa da kowa ubangiji ta'ala ya lissafa su amma duk da haka wasu suna ganin waɗannan ni'imomin ga sunan suna cikin su suna tafantamawa amma duk da haka suna yi wa Allah butulci ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktharuhumul kafirun suna sanar da ni'imar Allah amma duk da haka suna jayayya suna musu da ni'imar tauhidi da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da shi suna shayayya da ni'imar musulunci kamar basu kula da ni'imar da Allah ta'ala ya musu ba waɗanda ni'imomi ne da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah gaskiya ne kuma manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai Allah ta'ala yake gaya musu cewa to abin ba wai magana ce ta addini kai kai imani ko kakka yi shikenan magana ta kare ba wanda ya imani shikenan wanda bai imani ba daga nan magana ta kare labarin ya kare kissar ta kare a nan duniya ba a'a akwai wata rana tana zuwa a tuna musu ita wannan ranar yanzu dai an ba su zabi ko su yi imani ko kar su yi imani wanda ya rage nasu amma a gaya musu akwai ranar da za ta zo da Allah ta'ala zai tsayar da dukkan halittu dukkan al'ummomi tun daga al'ummar annabi Nuhu alaihi salam har zuwa al'ummar mu ta karshe al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai tsayar da su domin musu hisabi ta hanyar kafa musu shaidu shi ne Allah ta'ala ce wa yauma nab'athu min kulli ummatin shahida ka tuna ranar da za mu tayarwa da kowace al'umma mai mata shaida wanda zai yi mata shaida shine annabin da Allah ta'ala ya aiko a cikin ta zai yi shaida da cewa ya isar mata da sako ta karba bata karba ba a lokacin za ta yi bayani fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin za mu tambayi waɗanda aka aika sune annabawa sannan su ma waɗanda aka aika musu annabawan za mu tambaye su bayan an tambayi annabawan maza ujibtum me aka ansa muku da me aka ansa muku qalu la ilma lana wa yawma yajma'u ar-rusula fa yaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranar da Allah zai tara manzanni yace da su da wani irin ansa aka ba ku ce Allah ba mu sani ba mun dai yi da'awa mun bar duniya to amma ba mu sani ba bayan tafiyan mu ko an musulunta ko ba musulunta an yi imani ko ba imani da abin da muka zo da shi ba innaka anta allamul ghuyub kai kasan abubuwan da suke boye suka maida ilimi zuwa ga Allah to su ma waɗanda aka aiko musu da manzannin Allah ta'ala yace wala nas'alanna fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin su waɗanda aka aiko manzannin sai an tambaye su su kuma me suka ansa sun karbi kiran ko ba su karba ba to shine Allah zai tayar da kowace al'umma mai shaida kamar yadda yazo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito Isa Abu Sa'id al-Khudri cewa Allah ta'ala zai kawo al'ummar annabi Nuh al'umma annabi Nuh Allah ta'ala ya ce ban aiko muku annabi na da yazo bai isar muku da sako ba sai su ce su ba abinda aka gaya musu su ba isar musu da kowane irin sako ba ka duba irin wannan butulci ka duba irin wannan ƙarya kamar yadda Laraba suke cewa kazibul lahu qarnan ƙarya har da kaho biyu annabi Nuhu da ya shekara 50,000 yana wa'azi 50,000 yana wa'azi amma wai ba abinda su ba a gaya musu komai ba Allah ya kirawo annabi Nuhu ka isar Allah duk ya san me ya faru shi ya aiko annabinsa shi ya san ko me yake faruwa la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda bai sani ba to amma dan dai a kafa wa dan adam hujja saboda ya san cewa ranar rana ce da babu zalunci la zulmal yau yau rana ce da babu wani abu sunan shi zalunci saboda haka adalci ne karara yake bayyana sai kowa ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne ba shi da mafita tabbas abinda ya din nan yayi sai an tabbatar masa da hujja Allah ya kira annabi Nuhu baka isar ba yace na isar ci to waye zai shaidar ka isar shine sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa mu za mu yi shaida cewa ya isar saboda Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da bayanin kissar annabi Nuhu dalla-dalla a cikin littafinsa wanda take ba mu labarin yadda annabi Nuhu ya zauna ya gogurma ya yi wahala a cikin su amma ba su yadda da sakonsa ba har Allah ta'ala ya halaka su da ruwan dufan saboda haka muna da wannan ilimin saboda haka mu za mu ba da shaida a kirawo mu ce Allah ta'ala ya isar musu da sako shine abinda Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida litakunu shuhada 'ala an-nas dan ku zamo masu shaida ga mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma manzo ya zamo mai shaida akan ku to a wannan lokaci bayan Allah ta'ala ya kafa shaida akan kowace al'umma cewa Allah ya aiko mata da annabi kuma annabin ne ya isar da sako, thumma la yu'zanu lil ladina kafaru, sannan ba za a yi izinin magana ga waɗanda suka kafirta ba. Sauraka waɗanda suka kafirta a wannan lokaci babu wanda zai iya cewa kuma komai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce haza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatazirun, wannan yini ne da ba za su iya cewa komai ba, ba ma za a ba su izini ba balle har su faɗi hanzari, wato hanzarin da zai amfane su, hanzarin da zai amfane su. Ubangiji ta'ala ya gaya mana alqur'ani cewa a ranar gobe kiyama kafirai za su yi ta kokarin kare kansu ta hanyar ƙarya, suna zaton kamar yanda in sun yi ƙarya a nan suka yi rantsuwa, labarin yake wucewa a haka, can ma idan suka yi ƙarya suka yi rantsuwa shikenan labarin zai zama kabar kana, tare da cewa ba haka bane. A can guri ne da yawma tubla sira'ir, Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ubangiji ya ce ranar da zamu tattara su gaba daya, sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka, ina abokan shirkar taku, ina abubuwan da kuka hada Allah da su a duniya, ina suke? Allah ce bai zama wani abu fitinar su ba a ranar, illa an qalu wallahi rabbina ma kunna, wallahi mun rantse da kai ya ubangi ma kunna mushriki, ba mu taba zama mushrikai ba, ba wai sun zama mushrikai sun tuba ba, a'a ba su ma taba yin shirkan ba. Allah ce unzur kalli kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, abinda duk suke fada na cewa haula shufa'una indallah, yau sun neme su ba su gansu ba, duk abinda suke kirkira na ƙarya yau bai musu amfani ba. Kaga ya nuna kenan za su yi kokarin kare kansu su bada uzurin su, ma kunna na'malu min su, ko ba mu zama muna mummunan aiki ba, ballam na kunna da min qablu shay'a, ba mu taba kiran wani ba kai ba ya Allah, da ire-iren waɗannan. To lokacin da za su rika irin waɗannan maganganu za a daka musu tsawa, ihsa'u fiha wala tukallim, ku rufe mana baki, ku yi mana shiru kada ku sake magana. Shikenan tun daga lokacin sai ya zama ba mai iya magana, ba kuma wanda zai sake cewa komai. To a lokacin kuma babu wanda zai kawo wani hanzari, hanzarin ya kare, domin hanzarin daman ƙarya ne. Wa waqa'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun, azaba ta tabbata a kansu saboda zaluncin da suka yi a duniya, sai ka gansu cewa a yanzu ba za su iya cewa komai ba. Saboda haka ko da za su iya magana a wasu lokuta a ranar gobe kiyama su faɗi wani uzuri, to sai dai uzurin banza ne da shi da babu duk ɗaya. Shi yasa aka ce ma wala yu'zanu lahum fayatazirun, aka kore ma uzurin gaba ɗaya, saboda da shi da babu duk ɗaya. Ka duba yadda Allah ta'ala ya sifanta munafukai da cewa summun bukumun, summun kurame ne, bebaye ne, amma a wani gurin Allah ta'ala ya ce wa in yaqulu tasma'a liqawlihim, idan suka yi magana kana kasa kunne ka saurari maganarsu, ashe suna magana ba summun bane, a waɗanda ba sa magana kuma ba sa ji. Kamar yadda Allah ke cewa idza zahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad, idan tsoron ya tafi abokan fada suka tafi shikiran su suka jifan kuda, harsunan su masu kaifi, ashe suna da harsuna masu kaifi, suna da fasaha. Sai dai wannan maganganu da za su rika yi duk maganganu ne na banza, da su da babu duk daya, da su da wanda baya magana, baya ji, baya magana duk daya. Shi yasa aka ce da su summun ne bukumun, saboda magana da suke yi la fa'ida ta fiha fahiya kala shay, kamar babu ita ne. Shi yasa ma a nan Ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa uzurin da suke faɗa su ba su yi shirka ba, su ba su yi kaza ba, su ba su yi kaza ba, da shi da babu duk ɗaya ne. Saboda haka lokacin da suke cikin wannan surutai za a daka musu tsawa ikhsa'u fiha wala tukallimu, bari mana shiru ka ku sake cewa komai, a lokacin duk kowa zai yi shiru. Wala yusta'tabun, sannan kuma ba za a yafe musu ba, ba za a saurari wata magana lallashi daga wajensu ba ballantana a yafe musu. Rashin sauraron uzurinsu da ba a yi ba, ba wai yana nufin saboda an yafe musu ba. Ka san wani lokaci wani na iya yi maka laifi, ya zo zai ba da uzuri ka ce a'a ni kaka ce min komai, amma wannan maganar jika na yafe maka, baka saurari uzurinsa ba amma ka yafe masa. To nan sai Allah yake gaya mana cewa rashin sauraron uzurinsu ba wai dan an yafe musu bane, shi yasa sai aka kara wala hum yusta'tabun, dan kakkazaci irin wanda kake wa danka ne lokacin da yayi maka laifi, yazo zai gaya maka uzurinsa ka ce je ka, wannan shine na karshe kakkasa ki, ba irin wannan bane. Wannan ba za a saurare su ba, ba za a nemi wani abu a wajensu ba na siyar da Ubangiji. Wala hum yusta'tabun, Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idza ra allazina zalamul azaba, idan wadanda suka yi zalunci suka ga azaba, da yanda suka ganta baro-baro, Allah ta'ala ya sa an kawo an jawo wuta, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Muslim ya rawaito, cewa za a zo da wuta, wutar jahannama, walaha 70,000 zimam, wa kullu zimamin ma 70,000 malak, za a zo da wutar jahannama da linzamin janta 70,000, kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne suke jinsa. A zo da karara su ganta Ubangiji ta'ala ya fito da wani yanki na wutar ya yi toroko a kansu, a kan halittu gaba ɗaya, kamar yadda yanzu cikin hadisin Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da Tirmizi, hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa takhruju unuqun nar fatushriqu ala al-khala'iq yawm al-qiyamati laha aynani tubsirani wa adhani wa udhnani tasma'ani wa lisanun yantiq fataqulu inni wukiltu bikulli jabbarin anid وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. لوكاشين دا ويان متا زي تاغو وبنجي تعالى يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي ونن ينكي نوتا دا إدا ننسى بيو وان دا يكي غني دا سو دا كنو أنسى بيو دا يكي مجي دا سو دا هارشان دا يكي مغانا وتر ناچي وا ني أم وكلتاني. Wato wannan yankin na wutar yana cewa an wakilta ni ne in cafi dukkan wani wanda yake jabbarin anit, mai tsaurin kai, mai taurin kai a duniya. An wakilta ni in cafi dukkan wani wanda yake kiran wani ba Allah ba. An wakilta ni in kama waɗanda suke zana wasu halittu suna kwaikwayon halittar Allah, wanda suke zane na abubuwa masu rai, ko su sassaka, ko su kwaba yunko su gina wani abu mai rai, mutum ko dabba ko tsuntsu. Wannan wutar da za ta fito daga cikin mutanen da za ta kama akwai waɗannan, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta tsintsince su, kamar yadda ka ga tsuntsu yana wato ƙasa, haka za ta tsintsince waɗannan da Allah ta'ala ya ce ta kwashe su ta yi da su cikin jahannama, kafin ka ce me an tafi da su ciki. To wannan lokaci kowa ya yi tsit, ba mai iya cewa komai. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira, inda za su ganta daga guri mai nisa za su ga tana cika, tana batsewa, tana wani karaji. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrarina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Yanda za a kama su a jefa su cikin ta, a jefa su wani guri mai kunci mukarranina, suna daddaure da juna, an yi musu daurin goro da au hunalika subura, anan za su yi ta kiran halaka, wayyomin halaka, wayyomin halaka. La tad'u al-yawma suburan wahida, Allah ce kar ku kira halaka daya a yau. Wad'u thuburan kathira, ku kirawo halaka mai yawa, domin abin ya wuce maganar halaka daya. To a daidai wannan lokacin Allah ta'ala yake cewa wa idza ra'a alladhina zalamu wa idza ra'a alladhina ashraku shurakaahum wa idza ra'a alladhina zalamu al'azaba, idan waɗanda suka zalunci suka yi zalunci suka ga azaba, fala yukhaffafu anhum, ba za a sassauta musu ba, wala hum yunzarun, kuma ba za a jinkirta musu ba. A cikin gaggawa wutar jahannama za ta fara laƙube su. Allah ka kiyashe mu. To idza ra'a alladhina ashraku shurakaahum, idan waɗanda suka yi shirka kuma suka ga ababen shirkarsu, wato ana cikin wannan yanayi, guri yayi tsit ba mai magana, kawai daga kan nan da za su yi sai suka hango abubuwan da suka yi shirka da su, suka hango gumakansu ko wasu da suka bauta ba Allah ba, wasu da suka allantar da su, sai suka daga kai sai suka hango su, nan da nan bakinsu zai bude kamar sun ga abinda zai kubutar da su. Qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunika, sai ya ubangiji ga waɗannan sune waɗanda muke hada ka da su, muke bauta musu ba kai ba. Wato anan suna zaton cewa in sun yi haka Allah zai ce ashe ba laifin ku bane, wasu ne suka halakar da ku, to ku shikenan a tafi da su aljanna. A'a, za su da cewa wannan zai kubutar da su domin sun dauki alhakin da laifin sun jibgawa abokan tarayyar su. Ka duba anan duniya suna cewa abokan tarayya ne na Allah, amma a can dole sun hakura, sun zama shuraka'uhum ne, ba shuraka'u lillah ba. Sau haka sun canza salo, kuma yanzu sun yarda suna da wani rabbana. A can duniya ana gaya musu Allah suna bujirewa, amma yanzu da suka ga al'amarin ya ɓaci, sai suka fara cewa rabbana ha'ula'i shuraka'una, waɗannan su ne ababen shirkan namu, alladhina kunna nad'u min dunika, waɗanda muke bautawa ba kai ba. To su kuma da jin haka, fa alqaw ilaihimul qawla, dan da nan sai su jefa musu, sai su mayar musu da martani, su mayar musu da magana, innakum lakazibun, su ce ƙarya kuke yi. Wannan shi ne istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab, waɗanda aka yi wa biyayyar su shuwagabannin, su waɗanda aka allantar ba Allah ba, su waɗanda aka fifita umarninsu sama da na Allah, su waɗanda aka take umarnin Allah saboda abin nasu, a lokacin za su ce ba ruwanmu da waɗanda suka yi mana biyayya, wato ba ruwanmu da mabiyanmu. Maganar ceto do a lokacin ta kare, an daina zancen wani zai ceci wani, a'a, bara'a ake magana. Tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, waɗanda aka yi wa biyayyar shuwagabannin za su ce ba ruwanmu da ku, ƙarshe su ce innakum lakazibuna, lalle ku ƙarya kuke yi. Ƙarya suke yi, ba su bauta musu ba? Na'am, sun bauta ma wasu, wasu kuma ba su bauta musu ba. Sun bauta ma gumakan da suka sassaka, sun bauta wa wata da rana, sun bauta wa abubuwan da suka bauta wa, sun bauta wa aljanu, kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama za a ce kowa ya bi abin da yake bautawa. Saboda wasu su bi gumaka duwar wasu, wasu su bi rana, wasu su bi wata, kowa sai ya bi abin da yake bautawa. Sai ya zamana babu wanda za su yi saura, sai al'ummar musulmi hadda munafukai cikinsu. To sai Ubangiji ya zo a daidai lokacin ya ce ni ne Ubangijinku, sai su ce a'a, kai ba Ubangijin ba ne, don zai zo musu a surar da ba surar da suka san shi da ita ba. Sai daga baya ya zo musu a surar da suka san shi da ita, sai su faɗa su yi sujjada a daidai lokacin, munafukai kuma sai su kasa sujjada. To rana ce da za su yi bara'a, kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana, wa man adallu ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وبنجي تي واي يفي بتشي واي يفي كده هو منشي ده دقي كنشي كمان وندا زي لك باو تام وندا با الله با وندا بزي تبا أنسى ما سبكات السبارة الكيامة تاش كاي بس ما سان أبين ده سكي ينبا وتربا الله تي واي إذا حشر الناس يا إنت ذا تتر متاني أفر فاجر الكيامة كانوا لهم أعداء أوانا لوك تنزي زما سنا دا وتوتنا أبوهم بوتن ذا سزما موسى مكيا ذا سزما موسى أبو كان أداوا وكانوا بعبادتهم كافرين ذا سوتشي با سو با بوتن ذا سكاي موسى سن كافر تيو بوتن ذا سكاي موسى كمان الله تي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Ubangiji ta'ala ya ce sun riki wasu ba Allah ba, wasu abubuwan bauta ba Allah ba, li yakunu lahum izza, dan su zama musu wata izza, wata garkuwa, wani abin da za su karfafi kansu da shi ranar gobe kiyama. Allah ce kalla sa yakfuruna bi ibadatihim, ce ba haka bane, za su kafircewa bautar su da suka yi musu. Wa yakunu alaihim didda, kuma su zama kishiyoyin su. Kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa kan harshen Annabi Ibrahim alaihi salam, وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. ويوم القيامة نعم وبنجي تعالى كتوى أبي سهرشان النبي إبراهيم عليه السلام سلكي wasu abubuwan bauta ba Allah ba da soyayyar da take tsakanin su a nan duniya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd, ranar gobe kiyama sashin su zai kafircewa sashi. Wa yal'anu ba'dhum ba'dha, sashin su zai la'anci sashi. Sannan daga baya makomar su gaba ɗaya ta kasance wutar jahannama ce kuma mai taimakon su. Shi yasa Allah ta'ala yake to al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, dukkan wata abota wanda ba a gina ta akan Allah ba, ba a gina ta akan tsoron Allah ba, ba a gina ta akan gaskiya ba, za ta zama kiyayya ranar gobe kiyama. Abota ta masu tsoron Allah ita ce za ta dore ta ci gaba da zama abota a ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ka datar da mu abinda muka faɗa daidai, Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.